والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مجلسي من البركة أنا مسلا شنغ واللغا لكينا شكين غرم بوشي أجار بوشي أولا رانا تا الحميس يومنا بيو غوات رمضان هجرر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دمونا دليه دولة أربعين دبكوي wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2026. A yau ma insha Allah zamu ci gaba da tafsirin ayata ta nawa ce? Ayata 6 zuwa ta 9. Kamar yadda jiya muka fara bayani akan ta. Bismillah Malam Abubakar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin. Mazajan da suke jifan matan su da zina kuma ba su da shaidu sai su kansu, Allah ya ce fa shahadatu ahadihim, to shaidar dayan su أربع شهادات بالله رنصوا هدو زي رنصوا هدو دا الله إنه لمن الصادقين شوى للي شينا دا كما سكسكيا أكن أبن دا يجي فيما تسدش. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين رنصوا تبير شوى للي لأنر الله تتبت أكنسا إذن يا كسن شيدا كمقريتا. ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. أبن زي كورمة دا عذاب رهدي إتكما شين تيران سوا هدو تيران سوا سو هدو شوى للي شينا دا كشكين مقريتا أكان أبن يجي فيتا دا شينا زنا. والخامسة أن لا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين رنسوا تبيركوا شيني تشيوا للي فشن الله يتبت أكنتا إذن تاكسن تشيدك تشكم إذن ياكسن تشيدك تشكم ما سكسكيا. وانا سوني آيو إن دسوك سوكا وانا دسوكي بيان اللي آني يا إن أكسامو بيجي ياتو هموما تسا كواجي فيتا دعيكة زناه وكما تنا دا تشيكي yayi da'awar cewa ba cikin sa bane. Ajiya mun ji sababin saukar wannan ayar, sababi guda biyu wadanda suka zo a cikin sahihaini, ko hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake ba mu labarin cewa Hilal ibn Ubayya shine haka ta faru gare shi, kuma akan sa ne wadannan ayoyi suka sauka. Sannan hadisin Sahal ibn Sa'ad wanda yake nuna mana cewa Waymir al-Ajlani shine haka ta faru gare shi tsakanin shi da matarsa, kuma waɗannan ayoyi suka sauka domin su tabbatar da hukuncin da yake tsakaninsu. Waɗannan rantsarantsa guda biyu, guda hurhuɗu, da kuma shaidawa da la'anar Allah ga shi mijin da zai yi wa kansa idan ƙarya yake, ko ita ta yi wa kanta shaida da kira wa kanta fushin Allah idan ƙarya take, wannan shi ake kira li'ani. To shin li'ani yana faruwa ne yayin da mutum ya gama tarsa da wani, yake tuhumar ta da zina, ko yake tuhumar su da zina, ko kuma koda bai ganta da wani ba amma dai bai yarda da ita ba, yana tuhumar ta da aikata zina? To anan malamai sun yi saɓani. Wasu daga cikin malamai, musamman ma mafiya yawan malamai, sun tafi ga cewa ba sharaɗi ba ne sai idan ya ganta da wani da idonsa, ko da tuhuma ce kaɗai ta shiga tsakaninsu, to yana iya zuwa ya yi da'awar li'ani ko su gabatar da li'ani shi da ita. Ba sharaɗi ba ne sai ya ganta tana aikata alfasha. Wannan wasu daga cikin malamai kuma kamar Imamu Malik, shi ya tafi zuwa ga sharɗanta cewa ba a li'ani sai idan mutum ya gama tarsa da wani, saboda wannan shi ne zahirin hadisin Hilal ibn Umayya da kuma Uwaimir al-Ajlani. Su abin da ya faru da su shi ne kowannensu ya kama matarsa da wani, sannan waɗannan ayoyi na li'ani suka sauka. Za ka shi Imamu Malik ya taƙaita hukuncin akan abin da sababin saukar ayar ya zo da shi, amma sauran jumhurin malamai sun tafi kan cewa ba sharaɗi ba ne, domin mutum yana iya yin li'ani da matarsa domin ya kore nan da take ɗauke da shi a cikinta, ba wai ya ganta da wani ba ne, a'a, cikin da take ɗauke da shi ne bai yarda cewa cikinsa ba ne, saboda wataƙila yana da awar shi bai taɓa kula ta ba, tunda aka yi suka kai musu aure shi bai kula ta ba, saboda haka ina ta samu ciki, ko kuma a'a, tunda aka yi auren shi bai da lafiya, ko ba wanda zai iya saduwa da matarsa ba ne, ko kuma baya gari, ko kuma an ɗaure shi ya yi laifi an ɗaure shi, saboda haka yana can kurkuku a ɗaure, saboda haka dai bai yarda cewa cikin nan nasa ba ne. To kaga anan yana da damar ya yi li'ani don ya kore ɗan da take ɗauke da shi a cikinta, ba wai don ya kama ta da wani ba, don yana zargin cewa cikin da yake take da shi ba nasa ba ne, domin ba a yi ciki sai ta hanyar aure ko kuma ta hanyar zina. Saboda haka idan shi bai yarda cewa ta hanyar aurensa ne ta samu cikin nan nata ba, to kaga kenan yana zarginta ne da zina. To wannan shi ne ra'ayi da yawa daga cikin malamai, kuma daga cikin malaman Malikiya Ibn al-Arabi a cikin littafinsa Tafsirinsa Ahkamul Qur'an, wannan ya rinjayar cewa ba sharaɗi ba ne sai idan ya kama su da wani, a'a, ko da tuhuma ce yake yi, ko kuma tana da cikin da bai yarda cewa ɗansa ba ne. Sannan ayar da ta ce wallazina yarmuna azwajahum, waɗanda suke jifan matansu da zina, a nan ayar ta kunshi dukkan wani wanda zai jefi matarsa da zina, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne, sawa'un bawa ne ko kuma ɗa ne, dukkaninsu sun shiga cikin umumin wannan aya. Wallazina, wannan ismul mausul allazina ɗin ya kunshi dukkan wani miji da zai ainihin zargi matarsa ya tuhume ta da aikata zina. Wannan shi ne ra'ayin Imamu Malik Ibn Anas da sauran malaman Madina, shi ne ra'ayin Imamu Shafi'i da Ahmad Ibn Hanbal da Ishaq Ibn Rahuya da Abu Thawr da Abu Ubayd Al-Qasim Ibn Sallam. Duka waɗannan malamai sun tafi a kan cewa ayar ta kunshi dukkan wani miji da zai tuhuma matarsa, sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba ne, ana iya, yana iya wato yin li'ani tsakaninsa da ita. bawa ne ko kuma da ne ba bawa ba saboda dukkan wani wanda rantsuwar sa abinda dukkan wani wanda sakin sa ya inganta to li'anin sa ma ya inganta saboda haka suna ganin wannan zai iya abin nan amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa a'a wannan ayar ta takaita ne akan musulmi kadai kamar Abu Hanifa yana da wannan ra'ayi cewa ayar ta takaita ne akan musulmi kadai domin Allah yayi magana shaida ce ce fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah saboda haka magana shaida ce kuma shaida yace ba a karbata sai daga musulmi wanda ba musulmi ba ba za a karbi shaidar sa ba don haka shi ya takaita abun akan musulmi kawai to amma dai magana sahihiya shine wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda zai tuhumi matarsa da zina to suna iya yin li'ani koda ba musulmi bane saboda li'ani rantsuwa ce ba shaida ba rantsuwa ce ba shaida ba wa man sahhat yaminuhu sahha li'anuhu wanda duk rantsuwar sa ta zanta ingantacciya to zai iya yin li'ani kuma amma cewa shaida ce saboda Allah ya yi amfani da kalmar shaida wanda ba dole ba ne kalmar shaida a larabci shahada takan zo da ma'anar rantsuwa kamar yadda Allah ya ce fa yuqsimani billahi la shahadatuna ahqqu min shahadatihima za su rantsi da Allah cewa rantsuwanmu ta fi rantsuwarsu a nan shahadatuna yana nufin aymanuna wato rantsuwanmu da muka yi ta fi rantsuwar waɗancan su biyu da suka yi saboda haka kaga shahada a nan tana nufin rantsuwa haka nan da fadar Allah subhanahu wataala idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innal munafiqina lakathibun kaga anan Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar yashhadu ko nashhadu da ma'anar rantsuwa ce idza ja'aka almunafiqun idan munafikai suka zo maka qalu suka ce nashhadu muna rantsuwa innaka la rasulullah kalmar nashhadu tana nufin rantsuwa anan saboda haka kalmar shahada tana zuwa da ma'anar rantsuwa abinda yasa aka ce nan nashhadu rantsuwa suke nufi can da Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan saddu an sabilillah kaga Allah sai ya ambaci rantsuwa suka yi da cewa sun yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sai suka riki wannan a matsayin garkuwa da za su kare kansu daga kisa sannan a kissar ita wannan mula'ana da ta kasance kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Dawud ko ruwayar Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula al-aiban lakana li wala hashanu wato kissar Hilal ibn Umayya yace laula al-aiban lakana li wala hashanu ba dan rantsuwar da suka yi ba yayi ita ma tai yadda dan nan aka haife shi da kamannin wanda ake zarginta da shi to da akwai wani abu babba da zai kasance tsakani na da ita wato da sai yayi mata haddi to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan rantsuwa da suka yi da cewa al-aiman rantsuwa ce wannan magana ita ce rajihi saboda haka magana wadda take rajihi shine ayat ta kunshi dukkan wani wanda zai yi da'awar cewa matarsa ya same ta da wani ko kuma yana tuhumar cikin da take dauke da shi ba nasa bane to mu'amalar da za a yi wa mutumin da ya yi wa matarsa kazafi za a yi masa ne akan mataki guda hudu matakai guda biyar kai kamar yadda wannan ayoyin suka nuna da kuma hadisan da muka karanta hadisin Abdullahi dan Abbas da kuma hadisin Salim bin Sa'ad za mu ga cewa mu'amala ce da za ta gudana akan matakai guda biyar mataki na farko yayin da mutum ya jefi matarsa da zina ko kuma ya yi da'awar cewa cikin da take dauke da shi ba nasa bane to farkon abin da za a matakin farko shine a ce ya kawo shaidu to anan da miji da sauran waɗanda za su jefi wasu da zina wato wanda zai jefi wani da zina wata da zina wanda ba mijinta ba da kuma mijin da zai jefi matarsa da zina anan duk sun zama ɗaya ne kowanne ana buƙatar ya kawo shaidu guda hudu shine Allah yace walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum ba su da shaidu ashe kaga abu da farko shine yace su kawo shaidu wadanda za su gani shaidu hudu shaidun gani da ido wadanda za su tabbatar da cewa abinda suke zargi din haka ne za su tabbatar da zargin da suke yi don haka idan miji ya kawo shaidu hudu wanda suka bada shaidar cewa eh tabbas abinda ya zarge ta da shi su sun tabbatar sun gani da ido to anan shikenan sai a tsayar wa da wannan mata haddi sai a tsayar mata da haddin zina shine ar-rajm shine a jefe ta kamar yadda musulunci ya tanada a wannan lokacin ba za a buƙaci ita ta zo ta yi rantsuwa ba magana ta ƙare tunda an samu shaidu guda hudu dan dama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dalilin yin rantsuwar shine ba a samu shaidu guda hudu ba wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum ba su da shaidu kaga ashe idan suka samu shaidu to maganar li'ani kuma bata taso ba saboda haka babu maganar a ce ta zo ta yi li'ani ko kuma ita ta yi li'ani matukar ta kawo ya kawo shaidu sai a tsayar mata da haddi saboda haka babu maganar ta kare kanta bayan tabbatar abinda ta yi kuma al'amarin kazafi a nan ya kare wannan shine ra'ayin mafiya yawan malamai cewa idan ya kawo shaidu shikenan ba maganar a ce ita ba ta yi rantsuwa sai dai a yi mata haddi magana ta kare a nan amma Imam Shafi'i ya saba da sauran malamai a nan shi yana ganin cewa tana iya kare kanta daga azabar haddi koda kuwa shi mijin ya kawo shaidu saboda shi Imam Shafi'i ya bambanta tsakanin shaidu da miji yake kawowa cewa matarsa ya an same ta da laifin zina da kuma wani mutum can da ya tuhumi wata can daban ya kawo shaidu idan wani ne can ya tuhumi wata mace can daban ba matarsa ba sai a ce ya kawo shaidu in ya kawo shaidu to za a yi mata haddi ne bil ijma in ya kawo shaidu hudu to za a yi mata haddi bil ijma amma idan miji ne ya kawo shaidu to idan Imam Shafi'i ya toyito gaciyarsa da cewa shi hukuncin sa li'ani ne saboda bai yace saboda Allah ya raba tsakanin wallazina yarmuna almuhsanati da kuma wallazina yarmuna azwajahu kowanne ya bashi hukuncin sa daban saboda haka idan wani ne can ya zargi wata can da aikata zina to abinda za a buƙaci ya zo da su shaidu hudu idan ya zo da shaidu hudu shikenan za a tsayar mata da haddi amma idan miji ne to ko ya kawo shaidu hudu to tana nan da wannan damar da Allah ya ba ta na cewa wa yadra wa anha al'azaba an tashhada arba'a shahadatin billah innahu lamin al-kadhibin tana da wannan damar ita ma ta yi rantsuwa hudu tare da kira wa kanta hushin Allah a karo na biyar domin ta kare kanta daga azabar haddi saboda haka shi ya bambance tsakanin wannan da wannan amma da yawa daga cikin malamai sun saba masa a nan suna cewa ai Allah ce wai walam yakul lahum shuhada Allah bai faɗi hukuncin li'ani ba sai da yace idan ba su da shaidu kaga idan suna da shaidu shikenan maganar li'ani ba ta taso ba to idan yana da shaidu miji yana da shaidu wanda suke tabbatar da cewa maganar sa da ya faɗa gaskiya ya faɗa a kanta to shin yana da zaɓi a kan ko ya kawo shaidu ko kuma ya zaɓi li'ani domin akwai bambanci in ya kawo shaidu to shi kenan daga lokacin za a tabbatar mata da haddin kisa ne na rajam amma idan li'ani aka yi ya yi rantsuwa ta yi rantsuwa to a nan kaga za ta kubuta a nan ba za a yi mata rajimu ba saɓanin idan shaidu ya kawo bisa ra'ayin jamhur ba ta da ma damar ta yi rantsuwar a bisa ra'ayin yawancin malamai ba ta da ramar kuma rantsuwa in dai har shaidu ya kawo sai dai kawai tsayar mata haddi to shi ne suke tambaya cewa to shin miji yana da damar ya zaɓi ko da yana da shaidu ya ce to shi ba zai yi amfani da shaidun da yake da su ba zai yadda ya yi rantsuwa ita ma ta yi rantsuwa kaga a nan shi ya wanke kansa daga zargin kazafi ya wanke kansa daga zargin a ce yayi mata kazafi ayi masa bulala 80 sannan idan yaro ne take dauke da shi a cikin ta ya kore wannan yaron da kansa sannan ita kuma ta samu damar ta yi rantsuwar ita ma dan ta kare kanta daga azabar haddi to nan ma malamai suka yi sabani Imam Malik da Imam Shafi'i suna cewa haƙƙin sa ne ko dai ya kawo shaidu shikenan a tsayar mata da haddi ko kuma ya fasa kawo shaidun ya zo a yi liyani to anan ya bata wata dama na ita ma ta kare kanta sannan shi ma kuma ya samu damar kare kansa daga haddin kazafi na cewa ya jefe ta da abin da bata yi ba amma Abu Hanifa da Dawud ibn Ali al-Zahiri su suna ganin cewa matukar dai akwai shaidu to babu maganar ya ce zai yi liyani za mu ga cewa mazhabar Imam Malik da ta Imam Shafi'i anan tafi sauci tafi dama-dama domin a bawa ita matar damar kare kanta to wannan shine mataki na farko matakin neman shaidu mataki na biyu yayin da ya zanto miji ba ya da shaidu akan abin da ya yi ma matarsa kazafi na cewa ya same ta yana tuhumar ta da laifin zina ko ya kama ta da wani suna zina to a lokacin sai a ce to shikenan yazo ya rantsuwan nan guda hudu cewa gaskiya ya faɗa sannan a ta biyar kuma ya la'anci kansa idan ƙarya yake ya kira wa kansa la'anar Allah idan ƙarya yake kamar yadda ayar ta bayyana idan ya yi rantsuwa guda hudu sannan ya la'anci kansa idan ƙarya yake a ta biyar to shikenan ya wanke kansa daga zargin kazafi amma wannan kuma ba zai zama hujja ba da ita kuma za a auka mata a ce to shikenan tunda ya rantse shikenan sai a je a tsayar mata da haddi a'a wannan ba shi yake nuna cewa dan ya rantse ba ya yi rantsan guda biyar shikenan ya tabbata cewa ta yi lalata abinda kawai shi ya amfana da shi daga rantsuwar shi ne ba za a yi masa haddin kazafi ba amma zai yiwu ya zama ƙarya yake zai yiwu zama gaskiya yake ba lalle ne ya zama mai gaskiya ba tana yiwa kawai ƙarfin hali ne da tsaurin ido ya sa shi ya yi wannan rantsuwa amma a bisa ga hakika ƙarya yake mata saboda haka wannan rantsuwar tashi kadai ba zai sa a tabbatar da laifinta ba to idan ya ce ba zai rantsuwar ba fa ya ce shi ba zai rantse ba zai kuma la'anci kansa ba an ce da shi to tunda ka yi mata wannan tuhuma ba kada kuma shaida to ka zo ka yi rantsuwa hudu ka la'anci kanka a ta biyar ya ce kai wannan abu ya masa girma ba zai yi ba to shi kenan sai a je a yi masa bulala sai a masa bulala 80 domin ya yi mata kazafi ba tare da shaida ba hukuncinsa ya koma can waccan aya ta farko والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة saboda haka yanzu ya tuhuma tassa ya jefe ta da kazafi kuma ya kasa kawo shaida shikenan sai a ce a tafi da shi ayi masa bulala a 80 wannan shine maganar mafiya yawan malamai jumhurin malamai maganar su kenan cewa za a yi masa haddi ne wannan sun yi kiyasin sa da ita matar kanta ai ita matar cewa aka yi wa yadrawu anha al-azab an tashhada arba' shahadat billah abin da zai kore mata zai kawar mata da haddi shine ta yi rantsuwa guda hudu sannan ta cike ta biyar da cewa al-khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin kaga aka ce wa yadrawu anha al-azab wato idan ba ta yi ba to haddi ne zai biyo baya to sai aka ce shi ma idan bai yi ba kenan abinda zai biyo baya shine haddin kazafi ce ya mata kazafi sai a koma waccan aya ta baya ce wallazina yarmuna azwajahum wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajluduhum 80 jalda to sai a koma ga waccan ayar sai a masa hukuncin kazafi ai masa bulala sannan li'ani da miji yake yi yanayi ne dan ya kukutar da kansa dan ya kukutar da kansa daga haddi to kaga idan yace ba zai yi ba kaga kenan bai kukuta ba sai haddi ya biyo baya idan wanda yake ajnabi wato wani can daban idan ya jefi wata mata can daban da aikata zina yace mata mazinaciya aka zo yake kawo shaidu kaga haddi za a yi masa haddin kazafi za a yi masa to shi ma anan in yake li'ani to haddin kazafi ya kamata a yi masa to wannan shine ra'ayin yawancin malamai amma Abu Hanifa ya saba wa sauran malamai akan haka shi yana ganin tunda an ce li'ani zai yi to li'anin zai yi saboda haka sai a je a tsare shi har sai ya yarda zai zo ya yi li'ani tunda dai har ya yi mata wannan zargin to babu abin da zai kwace shi sai dai ya zo ya yi li'ani ko ya kare ta kansa saboda haka za a je a tsare shi har sai ya yarda ya yi li'ani amma ba za a dauko hukuncin ajnabi a bashi ba hukuncin ajnabi shine wanda ba matarsa ya jefa ba shi wannan hukuncin sai idan bai kawo shaidu ba ai masa haddin kazafi to shi Abu Hanifa ya ce to wannan hukunci ne na wani can daban da ya jefa wata mata can daban da ba tasa ba amma idan matarsa ne shi Abu Hanifa ya ce a ba dauko wancan hukuncin a raba masa ba saboda shi yana ganin haddi baya tabbata ta hanyar kiyasi shi yana ga cewa jumhur sun tabbatar da haddi ne ta hanyar kiyas da mijin akan matar da Allah ya ce wa idrawa an hal azab da wannan kiyasin suka yi amfani amma ba nassi ne karara ba saboda haka suka tabbatar masa da kiyasi don haka shi yana ganin suka tabbatar masa da haddi don haka shi yana ganin lalle idan haka ta faru sai dai a je a tsare shi har sai idan ya yarda zai yi abin nan amma mafiya yawancin malamai sun saba masa akan wannan to wannan shi tace marhala ta biyu wato mataki na biyu shine a neme shi ya zo ya rantsuwa shine rantsuwar li'ani marhala ta uku wato mataki na uku shine idan ya yarda yayi rantsuwar to kuma sai ya zo mataki na uku shine sai a nemi ita ma matar ta fito ita ma ta yi rantsuwar da za ta wanke kanta daga wannan zargin da ya mata saboda haka ta yi rantsuwa guda hudu cewa ƙarya yake yi da sake rantsuwa ta biyar tare da kiran fushin Allah a kanta idan mijinta gaskiya yake faɗa idan har ta yi haka to ta wanke kanta daga haddi kamar yadda ayat ta nuna to idan ta kiyarda fa ita ma ta ce ba za ta yi rantsuwan nan ba saboda abin ta ji shi da girma za ka ba za ta iya rantsuwa hudu ba ta jawo kanta kuma fushin Allah a karo na biyar wato a rantsuwa ta biyar to idan ta kiyarda ta yi hukuncinta to nan ba an saba tsakanin malamai sabaninsu kuwa shi ne saboda Allah da ya ce wa yadrawu anha al'azab din da Allah ya faɗa me yake nufi da shi jumhurin malamai yawa daga cikin malamai sun ce al'azab din da Allah ya faɗa yana nufin haddin zina wato haddin zina cewa abinda zai kawar da ita daga haddin zina shine ta yi wannan rantsuwar idan ta kiyarda ta yi rantsuwar shikenan wannan haddin zinan ya tabbata a kanta wannan shine ra'ayin yawa daga cikin malamai shine mazhabar malikiya da shafi'iyya da wasu daga cikin hanabila kuma shine maganar mafi yawancin malamai kamar yadda Ibn Abdulbar ya nakalaito daga Ad-Dhahhak Ibn Muzahim yana cewa shine qaulu aktsar ahli al-ilmi yawa daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan kuma wannan shine zabin Ibn Hazm daga Zahiriya kuma shine ra'ayin Ibn Taymiya majalinsa Ibn al-Qayyim da kuma Sheikh Salih Ibn Uthaymeen suna ganin cewa idan ta kiyarda ta yi rantsuwa to abinda zai biyo baya shine haddin zina ga matar aure kuma shine rajmu kamar yadda sunna ta tabbatar to ba Abu Hanifa anan ba ya saba wa sauran malamai yana ganin cewa al'azab din nan shine ta'zir ake nufi ana nufin horo ba wai ana nufin haddi ba saboda haka yadda yace mijin za a tsare shi har sai yayi li'ani to yace ita ma haka za a tsare ta hatta tayi li ani yace domin al'aslu shine ismatu dami a tsari jini ka ai abinda za a zubar da jini shine al'aslu shine asali shine kaida saboda haka tunda al'azab aka fada ba a ce haddi ba shi yana ganin kada a tafi da nisa a ce haddi za a yi mata al'azab shine a hura ta ta hanyar aje a tsare ta har sai ta yadda ita ma ta zo za ta yi wannan li'ani amma kawai kasancewar ta doke ta kiyarda yana cewa wannan ba zai halatta jininta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu damu mar'in muslim jinin musulmi haka kawai baya halatta sai da dalili saboda ka dole ne a samu bayyana a samu shaidu rashin rantsuwarta ba shaidu bane da za su sa a zubar mata da jininta wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun tafi akan wannan ra'ayi na Abu Hanifa kamar al-Juwayni ya tafi akan haka haka na Ibn Rushd daga cikin Malikiya shi ma yana ganin wannan shi yafi sassauci ba kon a ce idan ta kiyarda ta rantsuwa aje a jefe ta to shi yana ganin har yanzu ba a samu hujjar da zai sa a zubar da jininta ba saboda haka suna ganin cewa a batta illa iyaka aje a tsare ta har sai ta yarda ta yi wannan rantsuwar sannan ko kuma ta yi ikrarin cewa eh lalle ita zinar ta yi to sai sannan za a yi mata hukunci da abin da ta yi ikirari da shi sai mataki na hudu bayan ya yi rantsuwa ta yi rantsuwa kowa ya jawo wa kansa la'anar Allah ko fushin Allah dukkaninsu sun yarda sun yi wannan to sai a zo mataki na biyar shine rabuwar aurensu bayan li'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Uwaymir al-Ajlani yace la sabila laka alaiha kai da ita babu kuma wani abin da zai kara hada ku kun raba hanya kai da ita wato aurenku ya zo karshe to anan malamai sabanin da suka yi meye sababin tafrika bainahuma shin li'anin da suka yi shine yasa auren nasu ya rabu ko ku a'a shi alkali ne zai zartar da saki shi alkali ne zai hukunta sakin tsakaninsu wato li'anin da suka yi shine ya tabbatar da sakin shi alkali kawai zartarwa zai yi ko kuma a alkalin shine zai tabbatar da sakin ya kuma zartar to al-Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad wadannan al-a'immatu thalatha duk sun hadu akan cewa shi wannan li'anin shi ya raba tsakaninsu daga zarar ta yi rantsuwa ya yi rantsuwa ita ma ta yi rantsuwa to shi kenan aure ya zo ƙarshe babu kuma sake haɗuwa a tsakaninsu a hujja da Imam Malik ya bayar da sauran waɗanda suke tare da shi Imam Shafi'i da Imam Ahmad shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam la sabila laka alaiha babu kuma wata hanyar da za ta hada ka da ita ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su ne cewa bayan sun gama li'ani ya tabbata ya cika tsakaninsu to shikenan hanya ta raba tsakaninsu saboda haka kaga li'anin shine ya raba su shi dai kawai abinda alkali zai yi shine zartar da wannan hukuncin amma ba shine zai yi hukuncin daga farko ba ta yadda idan bai yi ba a ce tana nan a matarsa a'a shi mai zartarwa ne kawai zai zartar da abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta a zartar kuma koda bai zartar ba Allah ya riga ya zartar ya riga ya tabbata la sabila laka alaiha ba wata hanyar kuma da za ta kara hada ka da ita nabi ya hukunta cewa ba matarsa ba ce amma Abu Hanifa kamar sauran matsaloli nan ba ya saba musu shi yana ganin cewa alkali ne zai zartar da hukuncin kisa abin hukuncin saki amma ba wai li'anin da suka yi ne ya tabbatar da hukuncin kisa abin saki ba to idan ya dawo shi miji bayan ya yi wa matarsa zargi bayan ya yi masa zargi ko watakila ya yi rantsuwa sai ya dawo ya karyata kansa sai ya dawo ya ce gaskiya kokari yayi kuma shedan da ya rode shi suna ya tsama ne ya rasa abin da zai mata kaza 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 ya ta kokarin kare kansa ya kareta kansa to gashi can annabi ya ce la sabila laka alaiha babu hanya da za ta kara hada ka da ita kun raba hanya to in ya da ya kareta kansa za su dawo su hada hanya ta dawo su ci gaba da zama ta zama a matsayin matarsa to al-aqrab annahu yajuzu lahu annahu yajuzu lahu an yatazawwajaha lakin bi'aqdin jadid ya halatta ya aure ta amma sai an sake daura aure sai an sake daura aure da suka yi la'ani shikenan rabuwa ta tabbata ba za ta zama matarsa ba bayan ya kareta kansa sai an daura aure sabo domin abin da zai sa ta zama ta haramta gare shi har abada yanzu babu shi shine tuhumar da yayi mata da cewa ya same ta da laifin zina wannan tuhumar da ta sa har suka zo suka yi li'ani ita ce ta sa ta zama haramun a gare shi har abada to yayin da ya kareta kansa to wannan tuhumar ta kau saboda haka as-sabab qad zala fa ka'annahu lam yujad da shi da babu yanzu duk daya saboda haka sai a dawo a sake daura aure ta koma ta ci gaba da zama a matarsa idan muka koma kissar Hilal ibn Umayya da ma kissar Uwaimir ibn Sahba za mu ga cewa sun ambaci wanda suke tuhumar matansu da shi wai bin cewa ya ga wani tare da ita lalle ya san waye shi abin nan shi Hilal ibn Umayya ma har ya faɗi sunansa Sharik ibn Sahba to idan mutum ya zo wato miji ya tuhumi matarsa da wani da cewa ya kama su suna zina ko yana tuhumar su sun yi zina to idan suka yi la'ani shi da matarsa ya wanke kansa daga haddi na matar to shi kuma wancan da yi wa ƙazafifa shi ba yana nan ana yana yawo kuma ana jin labarin cewa wanda ya zarge shi da zina da matarsa kaga wannan wani ƙazafi ne kuma ƙari akan wanda ya yi wa matarsa idan ya wanke kansa daga ƙazafin da ya yi wa matarsa ta hanyar li'ani haddin ƙazafin da ya yi mata ya faɗi daga kansa to akwai sauran ƙazafi ɗaya a kansa na mutumin da ya yi wa ƙazafi ya dangana masa zina alhalin bai kawo shaidu ba to a nan malamai sun yi saɓani shin in ya yi li'anin yadda haddin ƙazafi ya faɗi daga kansa na matarsa to shin namijin ma da ya yi wa ƙazafi shi ma haddinsa ya faɗi daga kansa to a nan an samu saɓani Imam Shafi'i yana cewa yasqutu anhu haddu qasfir rajuli haddin ƙazafin da yawa wannan mutum shi ma ya faɗi yace domin Allah subhanahu wataala haddi ɗaya ya faɗa tak bai kuma tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba cewa an tsayar wa da Uwaimir ko Hilal ibn Umayya an tsayar masa da haddin ƙazafin mutumin da yawa ƙazafi bai zo a cikin ruwayoyin ba cewa bayan sun yi li'ani da matansu an nemi kuma a tsayar musu da haddin ƙazafi akan waɗancan mutanen amma Imam Malik da Abu Hanifa su suna ganin cewa li'aninsa wanda tsakaninsa ne da matarsa idan ya yi ya wanke kansa daga yi wa matarsa ƙazafi babu haddi a kansa na ya yi wa matarsa ƙazafi amma fa wancan mutumin akwai haddin ƙazafinsa yana nan idan ya nemi a tsayar masa da haddi ya nemi haƙƙinsa to dole a tsayar masa suka ce su ma abinda ya tabbata a sunna babu cewa waɗancan mutanen sun zo sun nemi haddi sun nemi a tsayar masa da haddin ƙazafin da ya musu babu mutsalaba kuma shi ƙazafi haƙƙi ne idan wani ya maka ƙazafi ba dole bane sai mahukunta sun kamo shi sun masa sun masa hajjin kazafi bulala 80 sai idan kai ka kai kara kana neman haƙƙinka wannan karatun shine muka yi bara sai idan wanda aka yi wa kazafi ya nemi haƙƙinsa to su ko ba a ji cewa sun zo sun nemi haƙƙinsu ba to tunda ba su nemi haƙƙinsu ba annabi ba zai ce a je a nemo su ba su zo a abin nan su zo gashi wani ya musu kazafi su nemi haƙƙinsu a yi musu horo saboda haka tunda ba su nema ba to babu magana a ce a ruwaito cewa an yi musu haddi an yi wa Uwaibir ko Hilal ibn Umayya an masa haddi to wannan shine zai hada duka hukuncen da waccan ayar da ta gabata ta cewa duk wanda ya jefi wani da zina ba a yi da shaida a yi masa bulala 80 to wannan hukuncin yana nan koda da matarsa ya jefe shi da zina ya jefe shi da cewa yana yayi lalata da matarsa to yana da haƙƙin ya je ya bi kadi a nema masa haƙƙinsa na kasafin da aka yi masa amma idan bai nema ba to shikenan sai mataki na biyar na ƙarshe shine nafiyul walad yayin da ya zanto shi miji yana tuhumar cewa cikin da take dauke da shi ba nasa bane to idan suka yi li'adi yayi rantsuwa ta yi rantsuwa to daga lokacin aurensu ya zo ƙarshe ta zama ba matarsa ba har abada kuma ɗan da yake cikinta ba za a danganta masa shi ba ya kore ɗan da ke cikinsa daga kansa ba a danganta masa shi bayan yayi li'adi wannan bittifaqil a'immatil madahib al-arba'a duk mazhabobi guda hudu sun yi ittifaqi akan wannan hanafiyya wal malikiyya wal shafi'iyya wal hanabila saboda hadisin da al-imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga abdullahi dan umar wani mutum yake cewa anna rajulan la'ana imra'atahu fi zaman an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa intafa min waladiha wani mutum ya yi li'ani da matarsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kuma kore wa kansa ɗanta ya kore wannan ɗa daga kansa cewa ba ɗansa ba ne fa farraqa annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bainahuma sai annabi ya raba tsakaninsu ya raba tsakaninsu to shi kenan babu aure aure ya zo ƙarshe sannan wa alhaqa alwalad bil mar'a nabi ya riskar da wannan ɗan zuwa ga ita matar wato ya zanto ɗanta ne amma shi ba ɗansa ba to wannan shine hukunci idan mutum ya yi li'ani da matarsa ya kore ɗan da take ɗauke da shi to wannan ɗan ba za a danganta shi da shi ba ba za a danganta shi da shi ba amma ita ɗanta ne tunda ita ta yi cikinsa kuma ta haife shi domin babban hadafi na li'ani shine kore nasaba kamar da Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin Zadul Ma'ad yace innahu ajallu fawa'il al-li'an shine abin da nafiyul walad buƙatar shi mijin yace dan da take dauke da shi a cikin ta ba nasa bane idan ya zanto za su yi li'ani ko ba kore masa dan ba to kaga buƙatar sa ba ta samu ba kuma babban hadafin shar'an li'anin bai tabbata ba to idan mutum ya yi da'awar ɗa da take ɗauke da shi ba nata ba ne har ya yi li'ani to sai daga baya kuma ya dawo ya ce gaskiya ya gano kuskure ya yi ɗan ɗansa ne saboda haka yana son a bashi ɗansa ko a danganta masa ɗansa shi kenan ya dawo ɗansa domin ba buƙatar shari'a ba ta bar wani baya da uba ba shi ne abin da maqsudin shari'a ba a ce ga wannan an same shi baya da uba kowa na so a sami ubansa to shi tunda har ya yarda shi ne ubansa shi kenan sai a yi ilhaqin ɗan da shi illa iyaka kawai yanzu kuma haddin bulalar kasafi ta dawo kansa kuma idan ita matar ta nema idan ita matar ta ce to shi kenan tunda yanzu ka yarda ɗanka ne ni kuma ka min kasafi don haka sai an yi maka bulala 80 in ta nemi wannan to za a yi masa amma in ta ce to shi kenan tunda dai ka gane kuskurenka ka dawo kai da danka ne to shikenan ni ma na yafe maka abin da kai mu to babu kuma magana a kamo shi ayi masa bulala saboda haka ya zama dan sa ne kuma zai gaje shi wannan ijma'i ne na malamai babu sabani a kansa
na'am
idan maza idan ma miji da mata yayi mata zargin kasafi yayi mata zargin zina amma ba su yi li'ali ba ba je gaban alkali sun yi wannan rantsarantsan da aka ce su yi ba to dan yana nan dan sa ne ba zai kore dan da take yake cikin ta ba don ba a tabba a kore da a shar'anci sai ta hanyar li'ali saboda al'aslu shine alwaladu lil firash alwaladu lil firash haka ba za a kore dan ba dan kawai ya ce ta yi zina sai in yayi li'ali shi yasa wannan DNA da ake amfani da shi yanzu don tabbatar da nasaba a shari'ance ba zai yi aiki ba a shari'ance ba zai yi aiki ba ita shari'a tana dogaro ne da zahiri ko da kuwa zahirin ya saba waki domin da haka ne shari'a za ta fi gudana ba tare da an shiga dudani ba amma in aka ce ba da zahiri za a aiki ba to za a iya shiga rudani shi yasa ku kula a cikin kissar Hilal ibn Umayya wanda ya tuhumi matarsa da cewa dan da take dauke da shi ba dan sa bane dan Shariq ibn Sahba ne annabi ya ce in ta haife shi da sifa kaza 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 to dan Shariq ne kuma ta haife shi haka kaga wannan zahiri ya tabbata ko in ce waki ya tabbata amma wannan bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kamo Shariq ai masa haddi ba ko an ji wannan labarin babu saboda ba a samu shaidu da suka shi bai yi ikrari ba na cewa eh shi yayi kaza ba ba kuma samu shaidu ba to babu dalili da za a sa yi masa hukunci ko da ko an haifi dan irinsa ko da dan yayi kama da shi kama a zaga kara ba za a yi masa hukunci ba da haka annabi bai mawaiwaye a ce a je a nemo shi ba ya ci gaba da gararan bansa ya ci gaba da harkar gabansa to haka hukuncin yake ko da a ce za a je a yi DNA ya tabbatar da cewa ba ɗansa ba ne a DNA a ce ba ɗansa ba ne amma kuma tana ɗakinsa ba su yi li'adi ba to alwaladu lil firash walil ahiril hajar shi kuma wanda ya yi zinar da ita ya tafi a banza ba zai samu komai ba ba za a danganta masa ɗan ba wanda ya faru da Utba ibn Abi Waqqas kamar yadda aka sani a kissar da suka yi da awar da nasa ne ko ba nashi ba ne ƙarshe tabbata ba nasa ba ne amma kuma saboda an haife shi ala firashi zam'a aka haife shi ala firashi zam'a ɗan na Utba ne ɗan uwan Sa'ad ibn Abi Waqqas amma kuma an haife shi ala firashi zam'a dan uwan Sauda bintu Zama shi wanda mahaifinta sai zamana annabi ya tabbatar da cewa alwala da firash walil ahir alhajar amma annabi ya ce wa Sauda ihtajibi anhu ya Sauda kar ki ci gaba da zama tare da shi ki dauka dan uwanki amma ba a tabbatar da wani hukuncin danganta shi zuwa ga wancan ba saboda ka DNA ba wani abu ne da zai tabbatar da zina ba a ce a je a yi DNA a samu cewa wannan da wannan ya tabbata cewa wannan dan nasa ne shine ba masa hukuncin zina a'a haka nan ba za a yi amfani da shi wajen kore nasaba ba ko ba daidai bane ba daidai bane kamar yadda yake faruwa ga wasu su kwashi ƴaƴansu ana zaune lafiya su je su ce wai ai musu DNA dan su tabbatar da ƴaƴan nasu ne ko ba nasu bane wannan ba karamar musiba bace ko ba karamin sharri bane domin abin da zai haddasa fitina a cikin al'umma irin wanda ya faru a Uganda shekara mun hadu da mataimakin mufti na kasar Uganda a wani taro to shi ne yake babu labarin haka da ta rika faruwa a cikin kasar san kasa ce da ake yawan samun zinace-zinace da sauran abubuwa da yi na badala ta yi kaurin suna to sai iyaye maza suka rika daukar ƴaƴansu a ciki har da musulmin cikin su sai su dau ƴaƴan sai su je ayi gwaji to da an gwada wannan sai aga ah to wannan ba su yi daidai ba nashi bane wannan ba sai gidaje suka yi ta rushewa gidaje suka yi ta rushewa malam abu ya tsananta fa su kuma masu sana'ar DNA din suka kare yawa aka je aka yi ta sawo injinan DNA malam to kaga anan ba za ta samu ta bargaza ai ta bada fake result to karshe sai da gwamnatin kasar ta nemi shi mufti cewa dan Allah ya fito ya fatawa ya ga wa mutane wannan abin da suke ba halal bane duk da ba musulmi bane amma ya san cewa musulmi suna jin kiran shari'a saboda haka da ya fito ya da'awa shi ya fatawa shine abin ya yi sauki yayi sauki kuma koda mutum zai je ya dauki ƴaƴansa aje a gwada a ce duk ƴaƴansa ne ya saka wani rashin yarda tsakaninsa da matarsa wato duk zaman da muke da kai ashe ni kana min wani gani kana min wata tuhuma yanzu ne kai da cewa ni mutumin kirki ce to daga lokacin kuma za a taba samun yarda da juna ba yarda da juna to kaga wannan duka shari'a bata yarda da shi ba idan miji da mata miji ya zargi matarsa da cewa dan da take dauke da shi bai yarda dansa bane ko yana zargi amma ba a kai ga yin li'ani ba to tana nan yana nan a dansa ba za a kore masa nasabarsa ba koda ya zargi uwarsa saboda hadisi da ya tabbata a cikin sahihaini daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wani mutumin kauye ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna imra'ati waladat gulaman aswada wa inni ankartu yace matata ta haifi yaro baki shi balarabe ne faritas ita ba balarabe yace faritas amma sai ta haifo yaro baki kirin sida matata ta haifi yaro baki ban yadda dana bane manzo Allah ya ce halaka bin ibil kana da raquma tunda mutumin kauye ne ce eh ina da raquma annabi ya ce meye launin raquman ka ya ce hubrun jajaye ne manzo Allah ya ce a cikin su akwai bakake ya ce eh akwai bakake mana annabi ya ce to ya akai suka zama bakake sai ya ce irqud da za'aha ya rasulullah asali ne ya fisge su wato can cikin kakannin raguman akwai wani can baki saboda haka bakin ya fusgo shi da bakin ya fusge shi shi ba ya zama baki ya ce to kai ma la'alla haza irqun da za'ahu shi ba wanda ta yi ka dai bincika ko a cikin kakanninka akwai wani baki ko baki saboda haka shi ne wannan asalin ya fusge shi saboda haka annabi bai ba shi dama ya kore ɗansa ba bai ba shi dama ba a ruwayar muslim abu huraira yake cewa wa huwa hina idin yu'arridu bi an yafiyahu yana kokarin ya kore dan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi wannan daman ba shi saboda haka koda an samu zargi idan ba a kai ga yin li'ani ba to shikenan da yana nan dansa ne ana nuna mun lokaci yayi insha Allah gobe za mu karkare wannan ayar abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh